أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحيى رسول مالك عن ذكر الفرج من الجوع والغاية هل جاء فيه عقب؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كان يتوضأ من الغاية، وأنا أريد أن أكسر الفرج من الجوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوجد رسول من 30 دبيو كينا أشكي موطا سيمام مالك أيو 20 دقيقة وطن جماعة الثانية زراء جبو دا دليل لدى 20 دنا تقوص واندي دا شي دا تقوص كينا دا وطن بقي شكرا جبو بيو دا بقي نميلادية. قال يا حياة منا هاري ومنا تشين بادن باب ما جاء في البول قائمة بادن أبن دي زو أكثر من دين فتارية دي yace Yahya mai riwayar wannan muwatta Yahya ibn Yahya al-Laythi kenan yace wasu ila malikun an tambayi Imam Malik an ghusli al-farj min al-bawl wal-ghalib kan wanki al-awra daga bawali da ghaibi hal ja'a fihi athar shin akwai wata riwaya daga wanda suka gabata akwai wata riwaya da tazo daga wanda suka gabata al-athar abinda ake ce ma al-athar shine abinda ake dangana shi ya zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai ko tabi'ai shine al-athar to abinda yake nufi wato shin an samu wata riwaya da tazo daga wanda suka gabata na daga sahabbai da tabi'ai akan yin tsarki idan mutum akan yin tsarki da ruwa idan mutum yayi bawali ko ya zaifi فقال في امام مالك بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائب yace labari yazo mun cewa wadansu daga akwai daga cikin wadanda suka wuce daga cikin magabata sun kasance suna yin alwala daga gaibi ma'anar alwala anan wajen shine ay yaghsiluna ad-dubr min al-ghalib suna wanke bayan su kun sun yi bayan gida wa ana uhibbu an aghsila al-farj min al-bawl ni kuma akan kaina ina son rinka yin tsarki da ruwa yayin da ne fitsari wato na wanke gabana da ruwa in ne fitsari kamar yadda ya gabata lafiya muku cewa al'adar mutanen Hijaz shine cewa ba sa yin tsarki da ruwa tsarkin hoge suke yi sawa'u sun yi bayan gida ko sun yi bawali har ma wadansu daga cikin su suna ganin yin tsarki da ruwa wannan al'ada ce ta mata na ga namiji ba abu ne wanda ya dace da shi ba to amma shine da aka shi yasa aka tambaye Imam Malik wannan tambayar akwai wanda suke yin haka din suke wayin tsarki da ruwa daga cikin magabata shine Imam Malik ya kawo wannan cewa balagani anna ba'd man maba ya kawo riwaya cewa bi kawo isnadin sa ba ya kawo shi abin da yake ce musu al-balad shine ka faɗi magana ba tare da faɗin isnadin sa ba wato labari ya zo mu in ma saboda ya dogara ga ingancin labarin wa imma kuma isnadin da ya manta shi ko kuma an ruwaito da isnad da wasu hanyoyi masu yawa da baya bukatar safiya ne su kan cewa ga waɗanda suka yi wannan riwaya na'am
babu ma ja'a fi siwak
qala haddathani yahya an malik an ibn shihab an ibn sabbak anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يغتسل وعليكم بالسواك.
قال الإمام مالك باب ما جاء في السواك. الإمام مالك يقول وأنا بابي كان أظن ديزو أكن أسواكي السواك بكثرة السين أبن دعيك نتي شيني ين أسواكي أيكي ين أسواكي إتاك يتاك إتياكا وسواكا حكا ذلك أنا كرا شي كنسا آلر دعيك أسواكي دشي ونن إتاك دعيك أسواكي دشي كنسا أنا كرا سا سواك kamar yadda ake kiransa miswak, ana kiransa siwak, ana kiransa miswak. To wannan zai kawo mana abin da ya zo a kan yin aswaki. Da wannan babin Imam Malik ya kawo, ya kare ƙarshen babin, wato shirin a yi sallah, shi ne babin sharaɗin cika tsarki kafin mutum ya yi sallah. Wato bayan ka gama komai abin da ya danganci tsarki na al'ula, bayan ka je bayan gida, yi maganar alwala, yi maganar shafa a kan kufi, yi maganar taimama, yi maganar haila da maganar istihaba. To duk wannan duk domin a tabbatar da sharaɗin wato tsarki kafin a yi sallah. To daga cikin abin da ya danganci tsarki kafin a yi sallah akwai aswaki. Aswaki yana daga cikin sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana, ya sunnata mana. To wannan babi Imam Malik ya aka dashi domin ya yi bayanin abin da ya zo akan aswaki. Wa haddathani Yahya an Malik, Imam Malik ya rawaito wannan hadithin an ibn Shihab, daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, an ibn Sabbah, shi ibn Sabbah sunansa Abu Sa'id min thiqati tabi'in, ana ce masa Ubayd ibn Sabbah, yana daga cikin amintattun tabi'ai. Wannan hadithin nasa kuma ya rawaito shi daga Abdullah ibn Abbas, nan duk da yake yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Ibn Sabbah tabi'i ne, bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma ya rawaito cewa daga Abdullah ibn Abbas. Amma hadithin ya zo mausuli da isnadi mausuli a cikin sunan na Ibn Majah, daga ya rawaito magana ne daga Ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi jum'atin min al-jum'a, a wata juma'a daga cikin ranakun juma'a, wato kenan magana ya yi ta a lokacin hudubar juma'a ne, ya ma'asharal muslimin, ya ku taron musulmi, inna hadha, ku sani cewa wannan rana, inna hadha wannan, wato yana nufin ranar kenan, yawmun ja'alahu Allahu ida, rana ce da Allah ya sanya ta ta zama to idi. Abin da ake nufi da idi shine duk abin da yake dawo, yake kewayowa, yake dawowa. Wato duk ran da ranar ta kewayo, rana ce ta daban. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci juma'a idi, wato ita ce idin mako, kamar yadda yake akwai idin shekara su ne guda biyu, idin babban sallah da idin karamar sallah. Babu wani idi in ba waɗannan, in ba waɗannan ba a shekara. A mako kuma idin guda ɗaya ne, shine ranar juma'a. Su ne ba, wato a ayyana rana ta zamanto idi yana daga cikin abubuwan da shari'a ce kawai take yi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake ayyana rana ta zamanto idi, domin ɗaukar rana ta zamanto idi a bata wata keɓantaccen falala da ake yin wani abu na musamman a wannan rana, aiki ne na ibada. Aiki na ibada ko tauqifi ne, sai ya samu asali daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dalilinmu na cewa wato waɗannan kwanaki na shekara su ne idin shekara, su ne idin abha da idin fitr, nafsi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana azumi a ranakun idi guda biyu, idin abha da idin fitr. Ranar juma'a kuma da muka ce idin mako ce wannan hadisi, yace inna hadha yawmu id, wannan ranar da kuke gani ja'alahu Allahu ida, Allah ya sanya ta ta zamanto idi. Wato ba mutane ne suke sanya rana ta zamanto idi ba, Allah ne. Da haka duk wanda suka sanya wata rana ta zamanto idi ba Allah ba, to sun kirkiro jira a cikin addini. Kamar a sanya ranar Kirsimeti ya zamanto idi, ko ranar Easter ya zamanto idi, ko ranar Valentine, ranar farin ciki, ranar musayan soyayya, wanda da ba mu san shi ba yanzu an so an fara yi, Eid Nobel kamar yadda suke ce masa, wanda lokacin ya zo abinda ake so shine ka aika ma masoyinka kyauta, ko dan kati ne na soyayya ka aika masa, ko wata ɗan kyauta, wata hadiya ka aika ma wanda kake so, ko wanda yake, wato har ma koya ma yara ƙanana ake yi. Kan cewa idan wannan rana ta zo, lallai mutum, lallai yaro ya je ya nemi wata kyauta wadda zai ba ma duk waɗanda yake so, da iyayensa da ɗan uwansa da kuma duk wani wanda yake yana son sa. To duk wannan mutane ne suka sa, Allah ba shi ya sa ba. Haka zalika idin, idin gani, ga idin gani ake cewa ko idin gani na ta fita a sallar gani, sallar gani idin ta fita ha, shi ma wannan ba Allah ne ya sa ba. In Allah ne ya sa, za a samu dalili a cikin Alkur'ani ko Sunna, kamar yadda muka samu dalili na juma'a. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha yawmun ja'ala Allah eidan, to ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idi bace, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya ta ta zamanto idi ba, Allah bai sanya ta ta zamanto idi ba, dan haka duk wanda ya dauke ta ta zamanto idi to wannan ya kirkiro wani ba cikin addini, ya kirkiro bid'a. Yace faqtatilu, kuyi wanka, kuyi wanka wato a wannan rana, rana ce da Allah ya sanya ta idi, dan haka kuyi wanka. Abin da ake so kenan a cikin idi ayi wanka, ayi shiri a tsaftace jiki saboda wannan idi. Wa man kana indahu tibun, wanda bi ya kasance turare, yana da turare, fala yadurruhu an la fala yadurruhu an yamassa minhu, babu yake a gare shi, ba zai fitar da shi komai ba idan ya shafa wannan turaren, wato ma'ana ya halatta gare shi, kwadaitarwa ne kan ya shafa turare. Wa alaikum bi siwak, ina horon ku da yin aswaki. Abubuwa guda uku suka zo a cikin wannan hadisi na Umar ne. Na farko, yin wanka dan ranar Juma'a. Yin wanka dan ranar Juma'a yana daga cikin sunnoni. Wannan zahirin Umar, zahirin wannan abin da ya zo a cikin hadisin nan Umar ne. In fagtasilu, ku yi wanka. Dan haka waɗansu malamai suka tafi a kan cewa wankan Juma'a wajibi ne, farilla. Amma a sahihin magana wankan Juma'a ba wajibi bane, mustahabbi ne, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri, man yaktasala yawm al-jum'a fa biha wa ni'mat wa man tawadda'a fa al-ghusl afdal. Man yaktasala, aywa, man tawadda'a yawm al-jum'a fa biha wa ni'mat wa man yaktasala fa al-ghusl afdal. Wanda ya alwara ranar Juma'a to yayi ko da ruksa, kuma madalla da wannan ruksa. Wa man ihtasala, wanda yayi wanka, fal ghuslu afdal, wanka shine. Kuma tare da Sayyidina Uthman ya zo ya makara, ya tare da Sayyidina Umar yana kan minbari yana hutuba ranar Juma'a, sai yace a wannan sa'ar ne sai ya faɗi uzurin sa, yace wal lokaci ne ya kore masa alwala, kawai yake ya so yace alwal wudu'u, aidan alwala ma kawai kai kaso, kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ayi wanka, da ma Sayyidina Umar bai ce masa ya koma ayi wanka ba, in ba haka ba Juma'a ce ba, sai ba ko ya saba ma Allah, sai ne ya tunatar da shi wannan tabbatattar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga idan da kamar a ce sahabbai sun san cewa wankan Juma'a wajibi ne, da Sayyidina Umar zai ma Sayyidina Uthman inkari kan cewa da wankan Juma'a ba, wannan yana daga cikin saboda haka daga sunna, dalilin sunna da kuma aikin sahabbai ya nuna cewa wankan Juma'a ba wajibi bane amma mustahabbi ne, yana da sunna ce mai ƙarfi, musamman da yake an faɗi hikimar dalilin da yasa ake sallar wankan Juma'a din, saboda rana ce ta haɗuwa da jama'a, kuma mutane a wannan zamani kamar yadda ya zo a hadisin Aisha su ne suke yi matawukan su hidima, su ne suke aiki a kasuwanni, su ne suke zuwa gona su hidima, sannan kuma lokacin sallah yake su zo masallaci, masallacin kuma ba mai tsawo bane wanda yake iska za ta rinka shigowa ta rinka kadawa, saboda haka idan aka shigo mutane da ƙarin jiki sai ka ji wani irin wari yana tashi a cikin masallacin. Shi sa Aisha radiyallahu anha ta rawaito take ta kana nasu mahlata anfusihim fa qila lahum yawm al-jum'a law yusafiru, mutane sun kasance su ne masu yi ma kansu hidima ta aiki, sai aka ce musu ranar Juma'a ina ma dai da za ku rinka yin wanka, ina ma da za ku rinka yin wanka, don saboda idan an zo wankan ranar Juma'a zai tafi da ƙarin jiki, amma idan ba a yi wankan ba, aka zo Juma'a sai ka ji kowa yana jin wahalar zama a cikin masallaci, ga shi ko lokacin da ake so a zauna a ji huduba, a zauna a jira liman, sannan in ya zo ya yi huduba a saurara a ji shi, sannan kuma a yi sallar a ƙauye ta karatu, kuma zalla yana sanar da su wasu ƙaf a cikin sallar Juma'a. Saboda haka idan ya zamanto akwai maki, akwai takura ta wari da ake ji a cikin masallaci, kaga ba za a yi ibada cikin kwanciyar hankali ba, to yana daga cikin hikima ta shari'a. Don haka wannan dalilin ya nuna, yake nuna cewa shi wankan Juma'a ɗin da ake yi ba wajibi ba ne, saboda an bayyana illarsa don saboda tsafta ne, illarsa don saboda tsafta ne, amma idan mutum ya yi niyyar yin ibada ya zamanto wanka na ibada, amma in yi kamar wanka haka wanda ya saba yi na tsaftace jikinsa da niyyar tsafta, ba da niyyar wankan Juma'a ba, ba da niyyar wanka na ibada ba, to abin da dai maksudin abin da ake nufi na wanka din ya samu, to amma zai samu ladan Juma'a ko ba zai samu ba, wannan wajhan wanda suke cewa wankan juma'a ba wanka ne na ibada ba, wanka ne maqulul ma'ana, shikenan wannan wankan da yayi na tsaftace jikinsa ya wadatar masa, ko da tsafta fa ne. Wanda ku yake cewa a wankan saboda sallar ne ba saboda ranar ba, kuma wanka ne na ibada, to ko da yayi wanka da tsafin kan tafiya masallaci ya kamata ya kai wani wankan domin ni domin wai zama to wannan wankan domin sallah ne domin kuma ibada ne, kuma wannan wankan da yayi da niyyar yin ibada shine in yayi wankan ko bai sa'a wata alwala ba, alwalar da yake tare da wannan wankan sha'itar masa. Amma in kawai yayi wanka wanda yake dan tsaftace jikinsa ko kuma dan tsaftace jikinsa ranar juma'a, dan zai yi ado ranar juma'a ba da niyyar wankan yin ibadar wannan sallah din ba, to wannan wankan ya zama to cewa na ranar ne bai zamanto bai zamanto wanda zai halatta ma kansa yin alwala ba, ya zamanto wankan tsafta wanda ba zai wada wanda yake idan a kaulin malamai na farko ba zai samu lada wankan juma'a ba, sai dai a kauli na biyu da cewa da yake cewa wankan saboda ranar juma'a ne alama ɗaukakun sarki sai ba shi lada saboda wannan, wannan shine abu na farko. Abu na biyu shafa turare shi ma yana daga cikin abubuwan da ake so a yi a ranar juma'a. Sannan abu na uku alaikum bisiwas, kuma suna horonku da yin aswaki. Alaikum yana daga cikin lafuzza na umarni, umarni ne alaika, yana daga abin da ake cewa ismul fa'il. Ismul fa'il suna wanda yake na aiki, kamar alaika ka lizimci abu, ilaika anni ka rabu da ni, duk waɗannan kalmomi waɗannan suna daga cikin sigogin da ake cewa asma'ul af'al. To kaga umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wannan umarnin ba umarni ne da shi ma da yake a babinsa na wajarci ba, kamar yadda zai zo a hadisan da za su zo daga baya. Umarni ne wanda yake na sunna. Yin aswaki tare da kowace sallah, nan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alaikum bisiwak, ina horon da yin aswaki, wato ma'ana a kowane lokaci ba tare da kayyade shi da ranar juma'a ba. Tunda wancan abin da ya danganci wanka da shafa turare ya hada su tare, yake cewa faghtasilu ay matwana a ranar, kuma man kana indahu tibun fala yadurruhu an yamassahu, wanda yake da turare ai a wannan ranar babu laifi in ya shafa turaren. Amma alaikum bisiwa, wannan wani sabon umarni ne, ku lizimci yin aswaki, ma'ana a kowane lokaci, domin a cikin yin aswaki akwai tsafta a ciki, akwai tsaftace baki, wanda wannan tsaftar tana taimaka ma mutum, yana daga cikin abin da ake ce mithalul fitra, abubuwa da wato na addini, abubuwa na asalin halitta da Allah ya halitta dan adam a kai, abubuwa guda goma na fitra ne wanda annabawa suke a kai. Daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata har da aswad, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha, ashrun minal fitra, ya ambata daga ciki har da aswad, yin aswad, domin wanda yake aswaki kamar wato ya killace tsaftar jikinsa a yanda Allah yake son jiki ya kasance a bisa asalin halittar jiki, saboda bisa al'adar jiki, saboda abinda kake al'adar baki, saboda abinda kake ci da yawan magana za ka ji bakin yana wani irin samami, haka zalika abinda yake tasowa daga warin nika abinci daga cikin ciki, yana tasowa da numfashi, wannan numfashin yana da wari, wanda wannan numfashin zai sanya ma baki shi kansa ya rinka wari, sai ga mutum yana magana, in yana magana sai ga ana sa hanci ana kocewa, ba ga in ana yi mutum haka ai ba zai ji daɗi ba, ba zai ji daɗi ba, kana magana daga ana magana ana kocewa haka, ko ana sa hannu haka, ba wanda zai ji daɗin haka. To ballantana kuma a ce ɗalibin ilimi ne ko malami wanda zai gaya mutane magana, maganar Allah, kaga ya mugunta maganar Allah, maganar Allah da ake so a ji kuma ga mutane ana haka. To shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kula da tsaftar jikinsa, shi yasa koyaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya wuce sai a ji kanshi, har ma idan ka zo ka bi hanya, in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanyar za ka gane cewa manzo Allah ya bi wannan hanyar saboda kanshi, ba wai kuma akwai asalin kanshi na jikinsa, tunda kamar yadda aka ruwaito cewa guminsa sahabbai suna ɗaukan guminsa su haɗa shi tare da turarensu don ya sanya turaren nasu ya zama to ƙanshinsa ya kyautata ya ƙaru, suna samunsa wato turaren sai ya yi ƙanshi da ba su taɓa jin ƙanshin miski kamar sa ba, wannan abu ne na mujiza ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bayan haka ba kuma yana yawan amfani da turare, ne yawan amfani da turare ne. Shi yasa idan ya shafa fuskar mutum, in ya shafa fuskar yaro, kamar ya fito daga hannunsa ne, ya fitar da hannunsa ne daga cikin wakiyar wakiyar ne sai da turare, kamar ya sa hannunsa ne a cikin turare ya fito da shi, saboda yanda jikinsa yake. To bayan turare din ma kuma haka sauran haka yin aswaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da aswaki. An tambayi Aisha radiyallahu anha menene farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya shiga gida, tace yayi aswaki. Shi yasa kuma baya son bakinsa ya warin bakinsa ya baci. Kaga shi yadda aka san wannan da wannan kaidin aka yi, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shirin suka yi domin su hana shi zama a ɗakin Hafsa ya rinka shan zumar da take bashi. Aka ce in ya zo ya sha zumar, in ya matso kusa da ɗayar ku zai tumbace ta. Ku ce kai ya Rasulullah, wannan kaci ma'afir ne, wannan bishiyar wata bishiya ce mai wari, kaci wannan daga cikin wannan bishiyar ne? Ce menene? Ai bakinka warin wannan bishiyar. To sun san hankalinsa zai tashi, sai ce ai ba cin bishiyar ne ba, daga cikin zuma ne. To ai ƙudan zuman ne kenan, ya je ya sha daga cikin daga furen wannan bishiyar, shi ne wannan warin bishiyar ya biyo cikin zumar har ya shigo cikin zumar da ka sha, kuma ga shi nan hanyar ga shi nan a bakinka. Kace to na gina shan zuma. To ta yaya? Saboda sun san ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya son warin bakinsa ya canza. Shi yasa baya cin tafarnuwa, ya bayyana illar cewa yana magana da wanda ku ba kwa magana da su, su ne mala'iku. Kuma kamar yadda zo a hadisin Sayyidina Ali, idan mai karatun Alƙur'ani ya tashi zai yi karatun Alƙur'ani, mala'ika zai zo ya sa bakinsa akan bakinsa, duk harafin da ya fito na Alƙur'ani ya rinka faɗawa cikin wannan mala'ika har ya gama karatun. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rinka cutar ƴan uwanku, fa innal mala'ika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Mala'iku abin da yake cutar ƴan adam su ma yana cutar su, wari kuma ba sa son su, kamar yadda ɗan adam ba sa son wari, kamar yadda ɗan adam baya son wari, haka zalika mala'iku su ma ba sa so. To don haka in ko mutum, tunda mutum ko zai yi sallah musamman sallar dare, ya kamata a ce ya kula da yin aswaki don ya tsaftace bakinsa, saboda wannan mala'ikan da yake zuwa ibadarsa ce in ya ji karatun Alƙur'ani ya zo ya sa bakinsa a nan wajen, an sa shi wannan zai dole ba shi da daɗi. To amma kuma in yana yi yana cutuwa, kaga ka cuci bawan Allah, bawan Allah da baya saƙo, ka zo kana cutarsa. To kaga ko wannan ya isa ya sanya ka gane muhimmancin yin aswaki. To kamar yadda muka ce nan umarzan haka ya zo mutlaqan alaikum bisiwak, wato ina horonku da yin aswaki a kowane lokaci. Yin aswaki yana karfafa a lokacai wanda yake zai ambaci waɗansunsu a nan wajen, shine kamar in an yi alwala idan za a yi sallah, haka zalika idan za a yi karatun Alƙur'ani, haka zalika idan wato warin baki ya canza, ko idan mutum ya ci wani abu mai wari, haka zalika idan mutum ya shiga gida, haka zalika idan mutum zai haɗu da baki. Duk wannan lokacai ne wanda yake malamai suka wanda yake akwai dalili da suka nuna kan cewa an wato san ai aswaki yana karfafa a waɗannan lokacin.
قال حدثني عن مالك
قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العارف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان اشك على امتي لامرت في السواء.
نعم حدثني عن مالك ما مالك يرويته علي عن ابي الزناد بن عبد الله بن ذكوان ابو الزناد المدني عن الاعرج بجمال موسى الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وين ده ممكن تقول لي بقى ده في اثنين اللي هو اللي انجنش ابو مالك عن ابي الزناد عن الاعرج يا ده في اثنين اللي هو اللي انجنش اللي اكيد ويتو حديثي بس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا دي لولا ان اشق على امتي ذا بعدن كان لتمن سامع الامه تابا لامرتهم بالسواك ga na hore su da yin aswaki. Ai wato da yin amfani da wannan alar ta aswaki domin tsaftace bakinsu. A riwayar Bukhari ma'a kulli sala tare da kowace sallah, amma nan sai ya yi istifari bai faɗi, sai ya kawo ta mutlaqan, ya kawo ta mutlaqan la'amartuhum bis-siwa, da sai na umarce su da aswaki. Nan laula tana daga cikin harfin da yake nuna a hannuwar hanuwar yin wani abu saboda samuwar wani abu harfin tina'in lewutu wato abun wani abu ne aka ƙiyinsa saboda wani abu ya samu abinda aka ƙi shi ne yin umarni da asuwarci me yasa aka ƙiyinsa saboda samuwar wahala wato saboda akwai wahala a cikin al'umma shi yasa ba ya umarni da ya asuwarci ba domin da an yi umarni da asuwarci ya zama to wajibi to wannan zai zama to akwai tsanantawa a cikin al'umma to shi kuma addinin musulunci addini ne mai sauƙi babu tsanani a cikinsa babu tsanantawa a cikin addini ma yuridu Allahu ya ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah baya nufin ya sanya muku wani kunci a cikin addini kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ba shi zaɓin wani abu ba guda biyu face ya ga wanne ne ya fi sauƙi shi zai yi ba wanne ne ya fi wahala ba duk da yana da ƙarfin ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa ƙarfin yin ibada da juriya akan yin ibada amma idan aka kawo ibada mai wahala da ibada mai sauƙi aka ba shi zaɓi sai ya ɗauki mai sauƙi haka Allah ya gina shi akan wannan tabi'a shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya siɓanta shi da wannan sifar ya ce masa azizun alaihi ma anitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai wahaltar da ku to abu ne wanda yake mabuwayi matsananci a gare shi baya san duk wani abu da zai sanya al'ummarsa a cikin wahala da haka duk wanda ya maida addini abin wahala ga jama'a to wannan bai mutu farkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku wahaltar da ku tsananta kada ku tsananta a mutane wa bashiru wala tunaffiru ku faranta mutane rai kanku kore su kanku kore su kullum ai ta magana wuta kafirci kafiri mubtadi'i sai al-fata a rinka nuna mutane at-targhib a kwaɗaitar da su game da Allah maɗaukakin sarki yake bayanin rahamarsa yake bayanin yalwar rahamarsa kar a sa mutane su yanke ƙauna daga rahamar Allah a zamanto kamar yadda za a kasance tare da wannan ɗan bani Isra'ila da ya je ya kashe mutane ɗari ba ɗaya ya zo ya tambayi mai bauta sai mai bauta ya ce masa ina za ka tuba mabarrakin kamar ka ina Allah zai karɓi tubanka sai ya cika na ɗarin shi da ya je ya samu wani malami ya tambaye shi ya ce waye sai ya tsaya tsakaninka da tuba kaga me yayi wannan sai ya sanya masa ƙauna ya sanya masa ƙarfin gwiwa za ku ya zama ya mai ƙoƙi ya yanke ƙauna yana gani ya mutu ya lalace ba shi da amfani ba shi da wani amfani amma sai da wannan ya je ya gaya masa cewa da ya kawo masa bishara to a kana da tuba sai zama kuma wata sabuwar rayuwa ya samu kamar ya samu wata sabuwar rayuwa to wannan shine irin tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tarbiyyan can da mu kuma haka yake a bisa ɗabi'arsa to kun gane yana cewa dabarun kan da tsananta ma al'umma ta wato kenan bai yi umarni da asuwarki ba dalili saboda a yi umarni da shi akwai tsanantawa wannan shi ne dalilin da ya nuna cewa yin asuwarki ba farilla ba ne domin da farilla ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi ko da wahala ko ba wahala kuma wani dalili ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi abubuwa Allah yana kyale masa ya ijtihadi ya gani zai yi umarni da su ko zai hani da su yanzu kaga abin nan idan da a ce gabaki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ba shi damar ijtihadi ba to ai kaga da ko da wahala ko ba wahala sai ya yi umarni da shi din an riga an gaya masa cewa wajibi ne to amma an bari a buɗe kan cewa ya duba ya gani menene ya dace kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah Allah yake cewa mun saukar da littafi gare ka da gaskiya don ka hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya fahimtar da kai wato abin da ya fahimta na wahayin Allah sai ya zartar da hukunci da shi wannan shine dalilin ya ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi tunda ga shi wannan ya yi ijtihadi cewar bai dace ya yi umarni da shi ba saboda akwai tsananin in yi umarni da shi a kamar yadda nake a wata riwayar ba a cikin watsa ba ta ce ma'a kulli sala a wata riwayar kuma inda kulli sala na umarce su da asuwaki tare da kowace sallah a wata riwayar inda kulli sala a lokacin kowace sallah to wato ma'ana yin asuwaki muhimmancin sa yana ƙara ƙarfafuwa lokacin da mutum zai kowace sallah sawa'un alfar sawa'un tafarrilla sawa'un sanatila shi yasa زيد بن خالد الجهني شما يرويه حديثي بي ونبنا شما نضعان اتكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي دابا دن كنا سنة كاما القومة تابا داناه ريس دين أسوأكي يايو كو يايو ذاتي كو وتصل فزيد بن خالد الجهني ياكسا شيئنا كنيا أسوأكي أكل من كل ننسا كما يندني يموتوه يساوا كما يكافين دا أنسا كافين دين دي كبو يساء القلبي أكل كل ننسا to a wancan zamanin ba mu nan kafin da muka tashi muke gani yana yin wannan to a wancan zamanin al-warraq wanda ake daukar sa haya ake bashi aiki ya rubuta littafi sai a biya shi kudi to shine yake irin mai wannan sana'ar shine yake wannan sai ya sanya alƙalamin sa akan kunnan sa to shi zai bin Khalid al-Juhani aswa kin sai yake sawa akan kunnan sa daga zara an yi ikama za a tashi sallah sai ya dauko aswa kin sai ya goggoge bakin sa saboda rawin da ya rawaito hadisi shi yafi kowa sanin ma'anarsa shi ya rawaito hadisin la'amartum bisuwat inda kulli fala saboda haka ya dauki hadisin a dahirin sa yayin da ba'i ko za ta da kamar ko wace sallah sai zo ya aswad wanda ya nuna wato cewa yin aswad kidan a lokacin da za a yi sallah ina karfafa a musamman saboda fi'ilin wannan sahabi Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu a babu ma kamar a sallar asuba da kuma sallar azhar kamar yadda aka rawaito daga wanda daga cikin sallar al-Imam al-Auza'i yake to ana so mutum ya rinka yin aswa ki a koyaushe kuma musamman din dai kowace sallah amma musamman ma sallar azhar a sallar asuba da sallar azhar la'alla hikimar kebance waɗannan salloli da ƙara ƙarfafa muhimmancin yin aswa ki a lokacin saboda sallar asuba tana zuwa bayan tashi daga bacci kuma an san yadda al'adar mutum in yi bacci yanda yawun bacci zai zo ya sanya mana yawun bacci abin nan a yanda yake wani musamman ga waɗansu abin halitta ne wani yawun baccinsa ya fi wani wari amma bisa al'ada idan mutum ya bacci bakinsa warin yana canzawa saboda yawun bacci haka zalika tsakanin sallar asuba da sallar azhar lokaci ne mai tsawo da za a ciyeci da yawan magana da harkokin ayyuka shi ma wannan duk zai kawo canzawar yanayin ba to shi yasa yin aswa ki a waɗannan lokuta guda a waɗannan salloli guda biyu suka ƙara ƙarfafa kamar yadda ya rawaito yadda al-Auza'i ya rawaito cewa ya kula daga wajen ɗabi'ar magabata shi ko al-Auza'i yana daga cikin tasirin tarihi in yace magabata a wajen yana sun sami ai da tabbaci sun kasance wato suna kula da yin aswa ki musamman a sallar asuba da sallar azhar farko abinda Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga ya tashi daga bacci shine yin aswaki yana daga cikin hikimar yin aswaki daga mutum ya tashi daga bacci sai shi yake fitar da bacci da abuje da shi mutum ya gwada wannan idan da gaskiya ka tashi in kai irin wanda in ka sa agogo ne ko kuma in ka ji kiran sallah in ce oh an yi kiran sallah ka dan barin dan juya ka kan ko kuma in ka sa agogo ka ce abin nan kana jin karar ka danne shi kare da meka ka sake buɗe wata sabuwar tata ta baki to in kana son in wannan abin yana damun kana so kai makan ka magani daga ka farka dama ka ta aswa ki a gefen kanka kana tashi dauko aswa ki ka da ka tashi kai zikirin tashi to dauko aswa ki ka sa a baki nan da nan dai ko rubaci daga ilimi ya daga cikin hikimar yin aswa ki daga mutum ya farka daga baki shine farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan haka ne idan dama ya zo kwanciya baki cikin abin da aka yi sai a tanadar masa ruwan alwalarsa da aswa ki a kusa da shi yanda da ya tashi farko abin da zai sai ya aswa ki sannan ya alwala
فلو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لولا ان يشك على امته لامرهم بالزواج او كل وضوء
وحدثني عن مالك جمعته وانا حديث عند ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريره قال ابو هريره انه قال شوى شي ابو هريره ياتي لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء دا بعد كان يتنن تام الامه سبا دا يا امرتي سو دا اسواكي تاره دا كوته الولا واني ني وانا صلى الله عليه وسلم kana ki ta san cewa wannan magana wanda yayin umarin da ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma wanda yake shine mai al'umma ta ce to da ba dan kai ya tsananta ma al'ummar sa ba haka Abu Hurairah ya rawaito wannan daga maganar sa da ya dauka ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma an san cewa hukuncin maganar wanda ya magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to sauran riwayoyin sun zo ma sari da tasrihi da Abu Hurairah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la amartum bil siwaki ma kulli wudu to kun ga wannan hadisin ya ce tare da kowace alwala wancan kuma yake tare da kowace sallah akwai bambanci da kayan hadisan biyu ko kuma babu bambanci na'am babu bambanci wannan shi ra'ayin wannan su malamai cewa babu bambanci abin da gani fi da ma'a kulli wudu ai da ma'a kulli sala ma'a kulli wudu tare da kowace sallah ai tare da kowace alwala wannan shi ra'ayin Imam Malik amma wannan su malamai wanda yake kuma shine sahihi sun tafi a kan cewa daban ne wannan daban wancan ma daban in za ka yi alwala ka yi aswad in za a tada sallah ma ka yi aswad in za ka yi alwala ka yi aswad wato kafin ka yi alwala ka zo mai aswad in kuma ka gama alwala in kuma aka za a tada sallah shi ma ka yi aswad wannan kuma shi ne aula musamman ganin cewa sahabbai biyu ne suka rawaito Abu Huraira ya rawaito ma'a kulli salah da kuma ma'a kulli wudu amma Zaid ibn Khalid ya rawaito inda kulli salah to da kaga Zaid ibn Khalid yana idan ma Abu Huraira ya dauki fa ya dauki dayan ya fassara dayan da dayan ne to Zaid ibn Khalid al-Juhani yana da wata sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta nuna yin aswaki yayin da za a yi kowace sallah to da kaga wannan shine aula idan mutum zai yi alwala ya aswaki kafin ya fara alwala in yana da abin shar'a aswakin a zamanin su yawanci aswakin da na bishiyar arati bishiyar arati bishiya ce wacce take mai taushi mai laushi ba ta da dandano sannan kuma mai abin nan mai karfi yadda yake wato ba ta sauran tsuntsukewa saboda haka za ta iya wani za ta iya goge baki da kyau ta goge haƙora ta fitar da dauɗa da kyau kuma ta fitar da warin baki da kyau ba tare da san ta sanya wa bakin launi ba dan haka duk wani abu da yake da ma'ana in bishiyar ko ita da bishiyar araki din ko kuma duk wani abu da yake da ma'anar ta dai abin da take yi kamar abin nan din itacen tazargade da ake amfani da shi ko na darbejiya kuma brush tare da makilin shi ma din aswaki ne dai in kai dan saboda an koya muku a makarantar secondary school cewa farkon abin da zaku yi ko ɗan ɗan nasu ne ne kai an koya muku cewa farkon abin da zaka yi in ka tashi brush your teeth an koya maka wannan in dan wannan kake yi to shikenan ka yi abin nan kai abin da malamin ku yake so amma baka da lada sai kai niyyar kana yin aswaki na sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam to in kai ko da makili ne da brush Allah zai baka lada in kai da niyyar aswaki saboda ka aiki ne wanda yake kowa yana yi amma ba wanda yake samun ladansa sai wanda ya halatto niyya sai wanda yi dan koyi da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam to da kamar sai yayin aswaki ko da menene duk abu in ma ya rasa yayi amfani da hannunsa to wajen yin hannu shine waɗansu malamai suke cewa mutum ya amfani da wannan dan yatsar sababa da kuma al-ibham babban dan yatsar sa ya zai yi ya sanya al-ibham a cikin bakinsa as-sababa a wajen ya to ya fara da sama daga dama ya rika cuccudawa ya zo har hagu sannan ya sa al-ibham a ciki as-sababa a waje a harka a haƙoransa na ƙasa su ma ya cuccuda ya to tun daga wato gefen hagu ya to har zuwa dama sannan ya amfani da ɗan yatsansa as-sababa ya goge saman harshensa in yi wannan tamkar ya yi aswaki ɗin ne amma in yi amfani da ala kaji saboda ta fi kaushi bisa ta fi hannu kaushi sai dai idan mutum dama ya riga Allah ya bashi kaushin hannu to shi ke nan sai amma idan mutum ya yi amfani da brush din ya wadatar masa brush din ya isa ka amfani da shi da makilin ko ba makilin ko kuma ka amfani da darbejiya amma kar mutum ya sake da wannan sunnar ya ce dan bai samu irin wannan bishiyar ta arat ba da zai ba yanzu ka ga yana daga cikin wato kusa yanzu ɗan kasuwa suna ta fannu ne wato mutane suna yin a hanyar kasuwanci sai amfanin akan lura kan cewa mutane sun raja'a ga sunna ga addini to sai ƙoƙarin samun kuɗi ta wannan raja'a ta su ga sunna da addini tunda ana son sunna da wadansu suke kan cewa an ga da sunna da yin aswaki don sun tashi din kariga sai an ji mun aswaki a cikin rigar wanda zaka jira aswaki a cikin to kaga wannan kasuwanci ne amma kuma kasuwanci ne da ka taimaka wa bayin Allah domin su tsaye da sunna ka samu arziki na halal sannan kuma idan ka kyauta ta niyya ka samu arziki na halal kuma ka samu lada saboda ka taimaka wa mutane don su tsaye da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda da aka yi kamfaninnuka suna nan suna yin aswaki na arakin sai a tashi a cikin wata leda wanda ba zai taɓa bushewa ba sai ya shekara kana ajiye da shi ba zai bushe ba yana nan a ɗanyensa sai amfani da shi za a gani suna sayarwa a ƙasashen da yake ɗin ana saya in an yi tunda abin nan an fahimci sunnar Allah ana ta ƙoƙarin yi amma nan wajen sai ka zo sai ka ga abin nan ta zargada ya zamanto wanda yake ma ka tashi a bakinka duk zai karkarce ka saboda ba damu da yi ba. To waɗannan wannan yana daga cikin dai sunan da ya kamata wato a kula da ita kwarai da gaske kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai samu yarda Allah da yin aswaki kamar yadda zo a hadisin Aisha as-siwak matharatun lil fam marbatun lil rabb shi aswaki tsarkake baki ne kuma hanya ta samun yardar Allah tabaraka wataala sun samu yarda Allah. Amma hadisin da ake ruwaitowa cewa sallah da aswaki ta fi sallah babu aswaki to 70 wannan bai inganta ba akwai hadisai da aka ruwaito ba ɗaya ba ma ban zo ba an ruwaito su daga sahabbai daban-daban amma dukkaninsu ba su inganta ba ba su da asali cewa salatin sallah ɗaya da siwa da aswaki ta fi sallah 70 babu aswaki amma dai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba don wahala ba da yayin umarni da yin aswaki yayin da mutum zai kowace sallah sallar da ake da aswaki da ita ta fi sallar da ake babu aswaki da ita akwai falala a cikinta shi ya sa ma ya so ya yi umarni a rinka yin aswaki abinda kawai ya hana shi ya yi saboda wahala to kaga kenan idan mutum zai iya jure ma wahala to albarkacin da ke cikin umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya yi shi zai samu shi albarkacin da ake kaddarawa za a samu inda umarnin ya zo na yin wajibi to duk da bai zama wajibi ba idan ka jure ba wahalar ka kiyaye yin aswaki tare da kowace alwala tare da kowace sallah Allah zai baka wannan lada saboda haka mu kiyaye wannan sunnar aswaki shi ne ƙarshen abun ƙarshen aiki na duniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen aiki da mutum zai yi da jikinsa na duniya da hannunsa shi ne ƙarshen abun da aswaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana kishin gida kan kirjin Aisha radiyallahu anha a ranar da zai rasu da hantsi sai Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq ya shigo da aswaki a hannunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zafin ciwo ba ma ya iya magana Aisha ce sai naga ya kore ido akan aswakin da ke bakin Abdurrahman sai na kula cewa la Allah yana so ne sai ne masa ishara ga aswakin sai ya nuna da kansa na'am sai ta karɓa ta taune wajen da Abdurrahman ya ci wato ta tsige wajen da Abdurrahman ya ci sannan ta tattauna masa shi yayi laushi sannan ta bashi ya sa a bakin sa yayi aswaki sannan ƙarshen abin da ta ji shine ya ce Allahumma ila sirratil a'la bayan yayi wannan ya ce Allah ya zuwa da jama'a mafi ɗaukaka shine ƙarshen abin da kaga yake nan sallallahu alaihi wasallam shi sai Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen abin da yayi yawuna ya haɗu da yawunsa shine ƙarshen abin da yayi a rayuwar duniya din nan take inda zai yi wasiya da ni ne na kowa ya tantance ne ya yi wasiya to ya ku ga wannan muhimmancin wannan yana daga cikin muhimmancin aswaki mutum dama yana rayuwa akan abin da ya mutu akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa ya kasance yana yawan yin aswaki saboda haka ta alƙur sana ya zamanto daga cikin abu shine aiki na ƙarshe wanda yayi salawatullahi wa salamuhu alaihi
قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاه وروي عبد الله بن زيد الانصاري ثم من باب الحارث بن خبره خشبتين في النوم وقال إنها سئل لهم مما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف هذا تقدمون للصلاة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استيقظ وذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان.
Dan kitabu salah yang zaman para lecatin hadisan dan sekadu akan salah. Wajah jika abang dah mungkin agak apa macam pun aja. Lo kata salah, sen nasir atau salah nayon salah. Kita zaman juga cikin air ini algaya. Manufar babam manufar sini bayani akan salah. Wajah tak kita cik dia yang aik dikam wal aik. Wa alamu anna khaira amalikum salah. Manzala sallallahu alaihi wasallam cikin kusani cewa aikin kudia kuwait sini salah. Dan haka dimut ba abang dia kaya salah. Ba abin da yake sallah wajen kitawo ai ba farilla da ta cancanta a kiyaye duk irin farillar sallah sallah cikin nafili babu nafilar da mutum ya kamata ya zage dan sai akan yawaita ta irin nafilar yin sallah in ka da ƙarin ƙarfi da ƙarin faradar lokaci me kai ka shagalta da wani abu na aikin nafila ka shagalta da sallah shine wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i radiyallahu anhu wadansu malamai sun ce abin da kuke tunta ka shagalta da shi in dai nafila ne shine jihadi kamar da yake ra'ayin Imam Ahmad Imam Malik Abu Hanifa ba su kace neman ilimi shine mutum tanta ke ka shagalta da shi in ka da rarar lokaci amma Imam Shafi'i yace abin da kuke tanta ka shagalta da shi na aikin nafila shine sallah kuma hujjar wannan shine wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah istaqimu wa lan tafsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku miƙe ku tsaya kyam akan tafarki amma ku sani cewa ba za ku iya hada dukkan ayyukan musulunci ku ce kun hadi kuna da shi ko kokarin daidaitawa daidai gurgudu da kowa ya dauki abin da zai iya amma a cikin wannan ku sani cewa aikin ku da yake komai a wajen Allah ya komai alkhairi shine sallah to yanzu da mu shiga cikin hadisan da suka zo akan sallah ya fara da babu ma ja'a fi nida'i fi sallah abin da yazo akan kiran sallah abu wato abu hadisan da suka zo akan yin kiran yin kira ya zuwa ga sallah an nida dai daga cikin sunayen kiran sallah kenan ana kiran sa al-adhan al-adhan ma'anarsa al-i'lan sanarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa adhan min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar sanarwa daga Allah da manzon sa a ranar hajji babba kuma Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa azzim fil nas bil hajj kai suka sanar da mutane kan zuwa aikin hajji fa azzana mu'azzin ayyatuha al-ayr innakum lasariqun wani mai sanarwa yayin sanarwa yayin shi ne yake yayin kuwa to idan kaga sunan haka sunan nasa yazo amma a cikin alqur'ani Allah ya kira shi da annida ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawm al jum'a wa idza nadiitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba idan aka kirawo ku zuwa ga sallah shi yahudawa da kafirai ko ki sallah wannan kiran sallah ya zama to abin kibli da wasa kamar da ake yi da anan ba abin nan ko shi take samu wato karnukan yahudawa a cikin kowace al'umma da anan da a kasar nan a jami'ar Ahmadu Bello gamda kafin abin nan waɗanda suke gaya mana kafin mu shiga jami'a cewa ai da ba a kiran sallah a jami'a daga kai kiran sallah da haka an lebo ana cewa ana mutum ihu waya kai shi asibitin mahaukata ya haukace amma sai gashi yanzu da Allah ya canza abubuwa wa mai ita mai ce dai ana kiran sallah to yin kiran sallah yana daga cikin alamomin addinin musulunci yana daga cikin sha'airul islam daga cikin fa'idodin kiran sallah akwai sanar da lokacin sallah da kuma sanar da inda ake yin sallah da kuma tsayar da jama'ar sallah sallah ta zama to a cikin jama'a ake yi dan inda ba an ba a kiran sallah ba wanda zai san lokacin jama'ar yayi ba wanda zai san ma za a yi sallar jama'a sai dai kowa ya rinka sallar shi kai sannan abu na uku yana tsaye da gidi kiran sallah yana da cikin abin da ke tabbatar da alamomin addinin musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai kai yaki zai kai harin yaki ga mutane ga wani gari to sai ya saurara haske lokacin sallah asuba yayi in yaji an yi kiran sallah to sai ya kame ya san cewa akwai musulmi in yaji ba a yi kiran sallah ba to sai ya faru shi yasa Imam Malik yake cewa mutanen gari za su haɗu su shawara akan cewa sun daina kiran sallah to wannan haƙƙi ne akan musulmi da suke da daula ta musulunci suke da ƙarfin yaƙi na musulunci su yaƙe su duk da su musulmi ne su yaƙe su dawo da cikin musulunci tare da cewa ra'ayin Imam Malik cewa kiran sallah sunna ce mu'akkada amma kuma farilla ce al-kifaya sunna ce mu aka dace dukkan jama'a su zo sallah amma gabaki daya farilla ce kifaya da kowa ya wajibi ne a yi ta a cikin gari inda mutane gari gabaki daya suka haɗu ba a kiran sallah ko a waje daya dukkan sun saba ma Allah amma wannan zai dauke mu wannan shi to shi yasa din yake cewa idan mutane suka haɗu gabaki daya akan sun dane to sun tobar sallah da sun farilla Allah wanda wannan yake wajar ta kancewa a yake shi wannan dai yana daga cikin wato abin da kuma muhimmancin kiran sallah wannan shi ra'ayin jama'ir malamai akwai daga cikin malamai da suke kiran sallah farilla ce ainiya wajibi ne duk kiran duk sallar da ake babu kiran sallah sallar farilla kamar yadda kira'ayin malaman zahiri da wadansu daga cikin malamai daga cikin salaf cewa dole in kiran sallah idan ba a yi kiran sallah ba mutum ya tashi yin sallah to sallar ta tabbata idan ta ba amma as-sahih abinda jumhurin malamai suke akai shine kan cewa sunna ce mai karfi kuma farilla ce alal kifaya farilla kifaya shine wanda take lizimtar kowa da kowa amma kuma idan wadansu suna iya dauke ma wadansu imam malik ya buɗe wannan babin da hadisin da ya rawaito daga malamin sa yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn sa'id al-ansari yana daga cikin manyan malamai imam malik da suka kiyaye sunna ya rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko yahya ibn sa'id tabi'i ne sahabi shine mai riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i daga sahabi yake riwaya idan tabi'i yayi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake wasu tunda bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga abun ba bai faɗi wanda ya gaya masa ba to wannan hadisin shine malamin hadisi suke kira al-hadith al-mursal wannan hadithin mursal ne qala yaji kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad arada an yattakhidha khashabatayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa ya kasance yayi nufin ya dauki itatuwa guda biyu yudrabu bihima liyajtami'a an-nasu lis-salah a rinka buga su da juna don mutane su haɗu a zuwa yin sallah fa uriya abdullahi ibn zayd ibn al-ansari sai aka nuna ma abdullahi ibn zayd ibn al-ansari min bani kuma min bani al-harith ibn al-khazraj khashabatayn fi an-nawm sai aka nuna ma abdullahi ibn zayd al-ansari wanda yake daga gidan banu harith ibn al-khazraj wato daga cikin khazrajin ne sai aka nuna masa itatuwa guda biyu a mafarki wato yayin mafarki ga shi an nuna masa itatuwan guda ne fa qal sai aka ce sai yake inna hataini lanahmu mimma yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai waɗannan itatuwan guda ne irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ne fa qila sai aka ce masa a cikin mafarkin kenan ala tu'adhimuna bis salah ba za ku kira sallah ba domin sallah ba za ku sanarwa da sallah ba da kiran sallah فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ في ذوي تمام ذلك صلى الله عليه وسلم يعني بي فركا فذكر له ذلك يا امبتا مسا wannan mafarki fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adhan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da adhan kiran sallah wannan hadithin kaga mursal amma yanda hadithin yazo musnad daga shi kansa abdullahi ibn zaid din shi abdullahi sunansa abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih sabanin abdullahi ibn zayd ibn asim su biyu ne masu suna daya a cikin sahabbai amma sun yi sabani wajen sunan kakan su abdullahi ibn zayd ibn asim shi rawaito hadisin alwala wanda ya gabata a cikin muwatta dinnan da muka karanta wanda ya rawaito yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala wanda duk cikin wanda suka sifanta sifar alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya sifanta yanda yake shafar kai yace fa aqbala bihi ma wa adbara bihi bada bi muqaddami ra'si ila inda yake kamar ne da ya gabata a cikin hadisin a cikin muwatta dinnan نبيهم سشيني عبد الله بن زيد بن عبد ربي دكا نوسو دكا سمين أنصار لي توشيني يوانا مفرسين عطا أبن دي فاروكا ما يندي يزو أحديث عبد الله بن عمر دا عند ما زعل صلى الله عليه وسلم أتي هجرة أشكرا سفر قباني هجرة سي أكدو أنا شاورا يا يزاي أرنك كيران صلى واندي وانا يمونا منا يند مسلمية ما تسكسن كير أتمنى الأمر ما سنهم منشي دسكا شافاء الأمة كمان صلى a cikin jama'a ta shafi al'umma da yake take tsaye da take bayyana alamar a kafuwar addinin musulunci a cikin al'umma aka hadu a shawara to yana da muhimmanci irin abu da yake danganci maslahar addini musulmi su hadu a shawara da aka yi sai suka wadansu suka ambaci cewa to a rinka amfani da kaho mana kamar yadda yahudawa suke yi yahudawa za su kira da sallar sai su amfani da kaho a hura a ciki sai a tabo wadansu suka ce a amfani da kararrawa annabus kamar yadda kin nasara suke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da aka ambaci kaho sai yace a wannan ne yahudawa ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son muwafaka da waɗanda ba musulmi ba akan abin da yake alamar addinin su tunda wannan alamar addinin sai yace a wannan ne yahudawa ne sai ga aka ambaci kararrawa wanda kamar yadda suke bugawa a kuci ko an sanya alama su ci na zalala sallallahu alaihi wasallam yace a'a za ka yi tafsiru hun nasara wannan kirista su suke amfani da ita sai aka ambaci wuta a cikin lokacin sallah yayi abin nan a kunna wuta mana kowa daga ya hango wuta sai ya zo aka ce a wannan ai majusawa ne sai bai masu bautar wuta farisawa to Abdullahi ibn Zaid da yaje gida cikin dare sai ya mafarki wani mutum ya zo ya ce a yake ce masa da shawara da abin nan kun ce za ku yi amfani da kararrawa kun ce za ku yi amfani da kaho kun ce za ku amfani da wuta ba na nuna muku abin da yafi wannan ba sai ce lokacin sallah ya zo ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah yace sanan kuma an zaku itsama yace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai ji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hala ru'ya haqq wannan mafarki ne na gaskiya wato ba daga shi dai ba mafarki ne na gaskiya daga Allah da mala'ikun Allah sai yace qul fa qul ma adlan fa alqihi alayhi fa innahu anda minka sauta yace tashi ka ku tafi tare da Bilal ka koya masa domin Bilal ya fi ka zagin murya shine ya koya ma Bilal sai Bilal yake kiran sallah Umar yana jin kiran sallah sai ya fito a guje yace wallahi ya rasulullah naga wannan mafarkin yace wallahi ni ma naga wannan mafarkin amma sai dai ya Abdullahi ibn Zaid ya riga shi fada saboda haka wannan yana daga cikin dalili cewa wato mafarki yana zamantowa daga cikin mubashirat akwai mafarki na gaskiya to amma ana kafa shari'a da mafarki ba a kafa shari'a da mafarki sai in ne shari'a ya kafa shi kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kafa amma yanzu idan kai mafarki cewa an canza kiran sallah ga inda za a yi kiran sallah cikin da zai lokacin mara kai mafarki an canza kiran sallah kai ma ai wannan ruya hat ne ba zai yi ba ai wannan kwarai ta kai kasu to mafarki yana zamantowa ana aiki da mafarki a zamanin wahayi a tabbatar da shari'a da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shari'a da wannan mafarki ba shi ya gani ba sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin al'umma sani amma ba zai zamanto shari'a ba da mujarradin ya gani sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi yasa aka ce malamai almuhaddiquna a cikin ilimi suka ce duk mutumin da ya ga wani abu a cikin mafarki na kyakkyawan aiki ana umartar sa da kyakkyawan aiki ko ana masa albishir da wani kyakkyawan aiki da yake yi shi to kai ya dogara da wannan mafarkin har sai ya bijirar da mafarkin ga alkitabu wa sunna in ya ga abin da ya gani ya dace da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki da shi sai zama to wannan kamar karin karfi ne karfin gwiwa ne akan abin da dama can yana nan a cikin sunna da sha'a yana nan a cikin kitabu wa sunna in ko ya ga ya saba to babu hujja sai a kitabu wa sunna don ba kai da tabbaci wannan farkin da ka gani ruya haka ne zai iya zaman towa malaika ne yake maka tashwishi ai zai iya zaman towa shaytan ne yake maka tashwishi yake nema ya wasa da hankalinka to wannan shine asalin kiran sallah wannan kiran sallah kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi ibn Zaid shine kiran sa shine ɗaya daga cikin salon kiran sallah yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka lokacin fatuhu Makka da za su tafi zuwa yakin Ta'if sai ya ji waɗansu yara sai lokacin sallah ya yi ana kiran sallah sai waɗansu yara suka ji suna kiran ana kiran sallah sai su ma suke yin kiran sallah suna wasa suna ibili da kiran sallah ƴaƴan kafirai ne ba su musulunta ba daga cikin su akwai Abu Mahdura Wahab ibn Abdullah as-Suwayi Abu Mahdura Allah ya bashi zakin murya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji muryar sa a cikin yaran sai ya ce a kira masa wayannan yaran da aka kirawo su sai ya ce su yi kiran sallah kowa yayi ya ji na Abu Mahdura sai ya ce zo sai ya ce sai ya koya masa kiran sallah to da ya tashi koya masa kiran sallar sai ya koya masa shi da kabbara ta hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma sai kuma mace ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah da sassautan murya ya sassauta muryarsa sai ce sanan ka sake komawa da murya babba ka sake cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shine ake cewa at-tarji' a wata riwaya na hadithin abi mahzura yayi masa ya koya masa da kabbara sau biyu kabbara sau biyu wanda wannan hadithin na kabbara sau biyu tare da tarji'i shine imam malik ya dauka ya karanta shi da amal ahlul madina yace haka yaji ya taso ya gani ana yi a madina ana kiran sallah a madina shi kuma mutanen makka su kuma suka dauki hadithin a kiran sallah abi mahzura da yin kabbara sau hudu tare da tarji'i Imam Ahmad ibn Hanbal mutanen Kufa su kuma suka dauki hadithin Abdullah ibn Zayd kamar yanda yake a wani yanzu kusan shine shahara a duniyar musulmi baki daya kamar yanda yake a nan masallaci wata kila wadansu suna kiran sallar ƴan Saudiya to ba na ƴan Saudiya bane kiran sallar Abdullah ibn Zayd a to wannan sabani na malamai kowa ya wato abinda yake a garin shi yayi tasiri a kansa tunda kiran sallah yana daga cikin abinda ɗaruruwan mutane dubunnan mutane suke ruwaitowa tunda yana daga cikin abubuwan da baya ba cikin sauki yake sannawa to shi yasa Imam Malik shi ya kafa hujja da amal ahli Madina abinda ya samu a Madina ake yi amma Imam abinda yake tara waɗannan maganganu ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kiran sallar nan salo daban-daban kowanne mutum yayi daidai kamar yadda tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da mutane tafiya ya koya musu tafiya daban-daban kowanne yayi daidai ne akwai irin wannan sabani da shari'a ba ta damu da shi ba ba ake kiran sallah sai salo ɗaya kawai za a yi ba to raka in ka ji wani yana kiran sallah ka ji yana kiran sallah irin da ake a masallacin cikin gari kar ka ce a wannan kiran sallah ne wanda ba su gane sunna bane a ya zo daga ya tabbata ya cikin hadisin Abi Mahzura kuma yana da cikin kiran sallan da amal ahlul madina ya tabbatar da shi a zamanin Imam Malik kar kuma a jimura a jana kiran sallah a nan irin kiran sallah sai ya ce a kaji abin nan kaji ahlin ɗan abin nan din ko wani da irin abin kan san daidai inda mutane to wannan duk jahilci ne yake kawo wannan idan mutum ya sani ya sai sun cewa babu bambanci duk kiran sallah duk ɗaya ne wanda ya samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin al-ikhtilaf al-mubah kaga ya Allah a cikin hikimarsa ya sanya hatta kaman mutane ma ta zamanto daban yanzu yau da za a ce gabaki ɗayan mu duk kaman mu tsaya babu bambanci ya rayuwa za ta kasance ba bambanci sa ko ba kaman ta da yanzu in tsaya da muna ganin wadan su iri kun san in tsaya da wanda yake kamar da juna muna ganin wadan su iri to balan sai a ce da duniyar gabaki ɗaya haka mutane suke to Allah a cikin rahamarsa ya sanya mu ya shakkala mu kowa da irin su hatta a cikin ayyuka hatta a cikin shari'a ma ya shakkala mu sabani wanda yake zai zama to muna da cikin da'irar yarda Allah sabanin da ba a so ya zama to wadansu suna abinda Allah yake so wadansu suna abinda Allah baya so wannan shine sabanin da ba a so wadansu suna addini wadansu ba sa addini ko wadansu ce wannan addini irin wannan zamu bi da shi wannan kuma ce wa a kana haka zamu bi da shi amma in dai yadda bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ne a inda ya bada dama ai kowane wato a sassaba yanzu kamar rojan tahiyya ne sun ya mun san an sassaba akwai tahiyyar Abdullahi ibn Mas'ud akwai tahiyyar kamar tahiyyar da Imam Malik yake tahiyyar Umar ibn Khattab ce tahiyyar matabar Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal tahiyyar Abdullahi ibn Mas'ud Abu Imam Shafi tahiyyar Abdullahi ibn Abbas dukkan riwaya ta idan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ko Qur'ani ne ma akai salo salo daban-daban na karatunsa مالك يوم الدين ملك يوم الدين duk annab sallallahu alaihi wasallam ya karanta a haka to irin wannan sabani idan yazo a kamata yayin mutum a kabe zaman to azzalimi ya zaman to azzalimi ya inkarin abin da ba shi da sani akan sa kamata yayin tambaya ya ne wani irin kiran sallah kuma me asalin wannan shi ma wannan kiran sallah ne yana da asali akshi yana da asali shikenan baki a cikin kakkai jima akan ka
قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد بن الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا سمعتم النداء يقول مثل ما يقول المؤذن.
نعم إمام مالك يرويته لنا حديث دقى ابن شهاب دقى عطاء ابن يزيد الليثي دقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال يتي إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم النداء إذا هو كذكرا صلى فقولوا مثل ما يقول المؤذن كفائرا أبدا كذكرا صلى يكفى لا وأنا حديث يلا تكن صحيحين يلا تكن بخاري ومسلم شو إذا كذكرا صلى أبدا أكثر كيشيني كأم كذكرا صلى كما إن جزء ظاهر وأنا حديث أمرنيني كما ذيك أمرنيني نبادر na babin faba'il bai zamanto wajibi ba amma mustahabbi ne akwai lada mai yawa a ciki abinda ake nufi da ku faɗi irin abinda mai kiran sallar ya faɗa wato in yace Allahu akbar kai ma kace Allahu akbar in yace ashhadu an la ilaha illallah kai ma kace ashhadu an la ilaha illallah in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah in yace hayya ala salah kace la hawla wala quwwata illa billah in yace hayya ala falah kace la hawla wala quwwata illa billah الله أكبر كتي الله أكبر الله أكبر كتي الله أكبر يتي لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله وانا الشيني يدعى كتي أي كلا صلى بعد كما يندم انتبه أنت أشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شيء أشهد أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت أنا كتي صلى الله عليه وسلم أما دعا ألوك تي دعين أتي كفرها وأنت لا إله إلا أنت محمد رسول wato kamar dai yanda ake wato mun wani lokaci dai ganin kamar dai mun tasirantu da irin aikin shata din nan ne wato kowa akwai abinda shi abin nan sarkin waka zai faɗa akwai abinda yan aiki za su faɗa na cika waka to abin ba haka bane a babin shari'a in aka ce ashhadu an la ilaha illallah kace kai ma ashhadu an la ilaha illallah ba kace wahdahu la sharika lahu an san wahdahu la sharika lahu amma nan wajen ba wajen wahdahu la sharika lahu bane to idan mun ko mutum yin bai yi wannan ba ladan da ake bayarwa nan ba za ka samu ba ba za ka samu ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan hadithan Abdullah ibn Amr ibn al-As idan mai kiran sallah ya kiran sallah ku fadi kutan kucin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhib ku fadi irin kutan kucin abin da yake fada thumma sallallahu alaihi al-wasila sannan ku roka min al-wasila wato daraja ta wasila wanda Allah madaukakin yace fa innaha darajatun la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hu daraja ce a cikin aljanna ba ta dacewa sai ga mutum ɗaya daga cikin bayin Allah kuma ina kauna ni ne wannan bawan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faman sa'ala li alwasila wajabat lahu ash-shafa'a duk wanda ya roka min wasila to ash-shafa'a ce to na ya tabbata a gare shi to ga murakkab ne daga wayannan abubuwan zaka samu ceton idan kai amsa kiran sallah sannan kuma ka roka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila amma in baka yi ba in ka je kai abinda wadansu ma har sun kara wani abu wani lakani wani an tace da annabi muhammadur rasulullah sai kai sallallahu alaihi wasallam sai ka shafa wai kai haka ba za in kai haka shikenan babu sauran ciwon ido gare ka za ka samu waraka daga ciwon ido wanda ya daga cikin abubuwa da ba su da asali a cikin addini asalan ma ba a ce kace sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake da annabi muhammadur rasulullah ba cewa akai kai ma kace ashhadu anna muhammadar rasulullah wato yana fada kai ma irin wannan shedar kai ma kai ta to wannan yin wannan amsa kiran sallar shine zikirin da aka fi so mutun yi ko kana karatun qur'ani ne ka tsaye da karatun qur'ani ko kuma ka rinka karkace aisha ka gama karatun qur'ani sannan ko za ka zo a kace za ka amsa a kana cikin karatun alqur'ani ka rinka amsawa in ma ba za ka iya tsayawa sai an gama kiran sallar ka amsa ba amma irin kiran sallah wanda yake mai tsawo din nan wanda ake minti 5 ko minti 6 ake ana kiran sallah ai babu laifi kana karatun watakila kafin ya gama shi da Allah ilaha illallah ka karanta aya uku watakila haka zaka iya hadawa ai ko tunda zaka in zaka iya hadawa aljabu bainal qawlayn aw ramil at-tafsir in zaka iya hada dubin sai amma in ba zaka iya hada ba to abin da yafi ka daka tace wannan zikiri da yake mu'akkati ne ko wanda lokaci yana da zikirin da ya dace shi in kiran sallah ake zikirin da ya dace shine ta amsa kiran sallah shine zikirin da yafi kowanne ba kace a ai karatun qur'ani nake alqur'ani shine afdalul zikr wani alqur'ani shine afdalul zikr ba zikirin da yake alqur'ani amma lokacin kiran sallah ga abin da aka so kai saboda ka kira kan alqur'ani ya hana kai yin wannan afdalul zikr to in kana sallah ana kiran sallah kana sallah ana kiran sallah kana sallah nafila ko farilla shi kuma ya zaka shi ma zaka fa qulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin sai ke shi inna fi salati la shughla akwai shagali a cikin sallah to amma ai shagalin da ke cikin sallah ba duk bane ai ba abinda ake nufi akwai shagali a cikin sallah akwai abinda ke dauke mu hankalin mutum daga wato akwai abinda zai a sallah tana wato tana dauke hankalin mutum daga dukkan wani abu to abinda sallah take yi din da take dauke hankalin daga dukkan mutum da take dauke hankalin mutum abinda ake a cikin sallah din zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna hadhihi as-salah la yasbuhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallar zantuttuka na mutane baya cancanta baya dacewa a ciki inna ma hiya tasbihun wa tahlilun wa du'a'u wa qira'atul qur'an tasbihi ne da halala da karatun alqur'ani to saboda haka duk wani abu da yake jinsin zikiri wannan ana yin sa a cikin sallah dan haka as-sahih shine cewa in ana kiran sallah kana cikin sallah in tana fila ce za ta amsa inda jamahirul malamai in sallar nafila ce jamahirul mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa ko ana cikin sallar nafila kana jin kiran sallah ka rinka amsawa ko a cikin sujada ne to amma sun kayyade cewa idan ya ce hayya ala salah ka ce la haula wala quwwata illa billah kar ka tafi a zahirin abinda hadisin yake cewa fa qulu mithla ma yaqul in an ce hayya ala salah kana ce hayya ala salah hayya ala salah kace hayya ala salah kai ma kace in an ce hayya ala salah kace la haula wala quwwata illa billah saboda wannan zikiri amma in kace hayya ala salah ku zo zuwa ga sallah ai wannan sallah kake fito zuwa ga sallah wannan ba kira bane ai wannan ba bigiran sa bane kana cikin sallah kake wata kai wannan lafazin ba in yace hayya ala salah kace la haula wala quwwata illa billah akwai wadansu da suke cewa amsa kiran sallah din in an ce hayya ala salah shine mutum shi ma yace hayya ala salah suka tafi a zahirin hadisin Abu Sa'id tunda an ce ku faɗi irin abin da ladani yake faɗa to amma irin abin da ladani yake faɗa ba wai iri ne ba wai kamace wanda yake tai daidai wa daidai ba domin ɗaya hadisi domin hadisin Muawiya ya fassara cewa ga yadda za ka faɗi kutan kutan abin da ladani yake faɗa an yace hayya ala salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuce la haula wala quwwata illa billah an fahimta to a sallar farin lafa in ana kiran sallah shi ma za ka amsa a sallar farin la riwayatain wajen imam malik al mashhur a wajen imam malik ba za ka amsa ba amma akwai riwaya da aka yi daga imam malik da wadansu daga cikin malamai cewa a sallar farin la ma za ka saboda aiki da zahirin wannan hadisi aiki da zahirin wannan hadisi idan mutum ya babu laifi an da darin ladani a idan mutum yana idan mutum ya ji kiran sallah fa irin na irin na kiran sallah na radio ko yana cikin mota idan ana kiran sallah a radio ya ji kiran sallah Saudiya sai ya amsa saboda zahiri zikiri ne ake zikiri ne sai mutum ya amsa ko irin telefon ɗin da ake ta kiran sallah da yake ko irin mutum masu computer da suke sa computer su lokacin kiran sallah ya yi lokacin sallah ya yi sai an fara kiran sallah shi ma duk mutum ya amsa tunda wannan abin nan a wannan kiran sallah ne tunda ya kunshi alfaz din kiran sallah din ko ba lokacin kiran sallah bane in kaji ka amsa tunda kira ne wannan kira ne wanda Allah madaukakin sarki yake ta tunda maza wanda Allah rai yake so tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ya ubangijin wannan kira wanda yake cikakke wannan addu'a wanda take cikakkiya haka maza Allah ya kira ta ad-da'wa tamma haka ya kira ta to saboda haka in mutum ya ji wa'annan lafuzan saboda albarkar su shi ma ya faɗa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ya amshi ba irin amshi ba irin amshin mu ba irin amshin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to amma yana ban daki ba zai amsa ba ba saboda ba wajen ambaton Allah bane sai dai wasu malamai sun ce ya amsa a zuciyar sa ya amsa a zuciyar sa aka ce Allahu akbar a zuciyar sa Allahu akbar kamar yadda suka ce idan mutum ya manta da yin zikirin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith hatta yaji shiga cikin banɗaki yayi a zuciyarsa to suka ce in an ji kiran sallah din ma yayi a zuciyarsa wannan ra'ayin wasu malamai ne wallahi ta'ala a'lam ina ganin zamu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu mako mu zuwa mu karanta hadisan babu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad allahumma innaka atun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم انزل علينا الغيث ولا تسلمنا من الكاذبين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا ضرر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yawa, an su tambayoyi a yi kuri kuma kuma ruwa insha Allah. To tambaya daya. Yawa, an aka a sallah asuba aka ce as-salatu khairun minan nawm sai ce as-salatu khairun minan nawm. Amma a cikin sallah ne kai faɗa. In ba a cikin sallah bane aka ce as-salatu khairun minan nawm sai as-salatu khairun minan nawm. Haka dai kamar mai tafiyar sallah wajen ikama ma haka ake. In an ce Allahu akbar kace Allahu akbar. amma an ce kad qamati salati kace kad qamati salati kan kace aqama Allahu wa adama hadisi da inda ta
Nada, no, 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 no,